Sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalal da kuma Niya muryar Arewa ko kuma BOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da hantsar ranar Laraba 4 ga watan Satumba 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya, shugaban 'yan sandan kasar Muhammad Abubakar Adamu ya gana da gwamnonin kudu maso yammacin kasar da masu ruwa da tsaki akan harkar tsaron yankin. Sannan muna tafa da maimakin shirin ciki da gaskiya na Sarfil Hashim Gumal. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Kamaru da kuma sakonnin da kuke bar mana akan na'ura. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Afirka ta Kudu ya yi Allah wadai da hararen da aka kai akan 'yan kasashen waje da wuraren harkokin kasuwancin sassan biranen Johannesburg da Pretoria. Yana mai kwatanta lamarin a matsayin abin da ba za a lamunta ba. Sam kasanmu ba ta goyon bayan nuna kyama ga wani, in ji shugaba Cyril Ramaphosa a wani sakon bidiyo da aka wallafa a shafin Twitter. Yana mai cewa ba za mu amince a riƙa kai hari a kan jama'ar wasu ƙasashen Afirka ba. Ya ƙara da cewa ba hujja ba ce ga mutane su riƙa kai hari a kan wasu da wuraren kasuwancinsu don suna zargin 'yan wasu ƙasashe sun mamaye ayyukan yi a ƙasar. Darren Taylor shi ne wakilin muryar Amurka a birnin na Johannesburg.
I don't see from my experience and all the experts that I've spoken to,
yace bisa abin da na lura da shi da kuma duk kwararrun da na zanta da su, ban yadda cewa 'yan kasashen waje sun mamaye ayyukan Afirka ta Kudu ba. Hasali ma su ne suke samar da ayyukan yi a ƙasar. Masana Amurka sun yi hasashen cewa makashar guguwar nan da aka wa lakabi da Dorian ba za ta soka kai tsaye a kan jihar Florida ba, amma duk da haka an gargaɗi jama'ar yankin da su ci gaba da zama cikin shirin kota kwana. Kwararru sun ce guguwar na ƙara zama mai ƙarfin gaske, za kuma ta raɓi jihohin Florida da Georgia a daren Talata zuwa wayewar garin Laraba. Sannan za ta zubar da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a jihohin North Carolina da South Carolina ɗauke da guguwa mai ƙarfin gaske. A cewar gwamnan jihar ta North Carolina Roy Cooper, lokaci na ƙurewa.
Because this storm is anticipated to pick up speed.
Ya ce lura da cewa ana fargabar guguwar za ta ƙara gudun da take yi, lokacin da ake da shi na kintsawa na ƙurewa. Guguwar wacce tuni ta sauka a kai tsaye kan a yankin Bahamas ta lalata akalla gidaje 13,000 a kiyasin farko da aka yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya ce ba shi da wani zaɓi da ya wuce kira a yi zaɓe da wuri, bayan da wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar suka yi ta waye kan batun ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar Turai sakamakon ƙuri'ar da aka kada a majalisar wakilai, wanda ya nuna masu ƙuri'u 328 sun yi nasara akan masu 301. Na nufin 'yan majalisar za su iya gabatar da buƙatar da ake wato sake jinkirta wa'adin ficewar ƙasar daga tarayyar Turai, matakin da zai kange burin Prime Minister Johnson na yunkurin ficewa daga tarayyar ba tare da an cimma wata matsaya ba. Jeremy Corbyn shi ne shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Labour.
There is no consent in this house to leave the European Union without.
Yace majalisar bata amince Burtaniya ta fice daga tarayyar Turai ba tare da an cimma wata matsaya ba. A karon farko, Amurka ta saka takunkumi akan hukumar Iran da ke kula da ayyukan binciken sararin samaniya, bayan da ta zarge ta da yin rufa-rufa kan shirin kera makamai masu linzami. Takunkumin ya shafi cibiyoyin binciken sararin samaniya da wacce ke bincike kan fasaha kera jirage da rokoki. Takunkumin har ila yau sun hada da rufe duk wasu kadarori da waɗanda cibiyoyin suka mallaka da ke nan Amurka, tare da haramtawa duk wani ba Amurka yin hulɗa da su. A jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ba za ta bari Iran ta fake da shirin harbawa rukokinta zuwa sararin samaniya ba don ta kera makamai masu linzami. Ita dai Iran ta musanta wannan zargi, inda ta ce tana amfani da shirin ne wajen harba rokokin da za su dasa mata na'urorin sadarwa na turaren dan Adam.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, babban Sufeto Janar na 'yan sandan kasar Muhammad Abubakar Adamu ya gana da gwamnonin kudu maso yammacin kasar da sarakunan gargajiya da kuma masu ruwa da tsaki akan harkar tsaron yankin. A jami'ar Ibadan ta jihar Oyo, su ma wakilan Fulani mazauna yankin sun halarci taron. Daga Ibadan ga rahoton da Hassan Umar Tambol ya aiko mana.
Babban Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya yi kira ga 'yan Najeriya da su daina sanya kabilanci a harkar tsaro. IGP Muhammad Abubakar Adamu ya yi wannan kiran ne a lokacin da yake yi wa gwamnonin kudu maso yammacin Najeriya, sarakunan gargajiya, kungiyoyi da masu ruwa da tsaki a harkar tsaro jawabi a zauren taron ƙasa da ƙasa da ke jami'ar Ibadan.
We have since purchased new fleet of patrol vans to be deployed across our highway and cities within the southwestern zone of the country. This will also involve the deployment of cutting-edge CCTV technology for surveillance functions across the highways and vulnerable locations in our communities in the zones and within other parts of the country.
Babban baturen 'yan sandan na Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya ce sun sayo sababbin motocin sintiri da za a rarraba su a manyan hanyoyi da birane na kudu maso yammacin Najeriya tare da girke na'urorin sanya ido a yankin kudu maso yammacin Najeriya da ma wasu sassan kasar nan. Da yake jawabin maraba, gwamnan jihar Oyo injiniya Shehi Makinde ya bada tabbacin goyon bayan jama'a da gwamnonin kudu maso yammacin Najeriya wajen samar da tsaro a shiyar ta kudu maso yammacin Najeriya.
We assure you of the support of our people. The government of the Southwest Geopolitical Zone will provide the enabling environment to operationalize the security initiative.
Shiko Onina Ife Oba Anytime Ogunwusi ya gode wa jama'a da suka halarci taron, kana ya ce su ba da haɗin kai don samar da tsaro a yankin.
Ile Oduwa bai tewa si ilu Ibadan ni ibile Oyo teshe wale ni atun royin.
Ko me jama'a za su ce a game da wannan taro?
Sunana Bello Garba, chairman Miyetti Allah na Ondo State, amma dan madamin jihar Yamma. Taro yayi taro kuma taro yayi kyau, kuma in ana ci gaba da irin wannan taruruka na san Allah ya yarda Allah ya taimake mu za mu samu zaman lafiya a kasar nan.
Dan ka koma a jihar Ondo, wani sako ne za ka kai ma mutanen ka na Miyetti Allah da sauran makiyaya da manoma?
To alhamdulillahi, in dai na koma lafiya yanzu abinda ya rage in gaya ma jama'a na mun zo dai taro, kuma an yi bayanai masu gansarwa, kuma waɗannan bayanai ina fatan cewa mutane su dauke shi da muhimmanci saboda zaman lafiya, saboda wannan taro da aka yi na Southwest, inda ko ina ma ana irin wannan taruruka a jahohinmu na arewacin Najeriya, ma insha Allah za mu kai ga gacci ga matsalolin da muke fuskanta insha Allah. Kowa ya bi doka a zauna lafiya.
Alhaji Nusa da wakili Fulani Ibadan nan, wannan taro ma bamu taba zuwa irin shi ba, kuma munna da irin taron nan da muka gani.
Me ya burge ka wannan taro?
Abin da ya burge ni shi ne da naga ma'aikata ana yama mutane kunya da filayen da Hausawa ba wanda bai hallara ba. Sai kiran gargajiya da Olu Ibadan duk sun taru na Ikare, duk sun taru sarakan da ni da na Yarubawa gabaɗayanta na Lagos gabaɗaya.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar. madalla a gaida Fati Nijar da wannan wakar. Yanzu kuma ga Sarfil Hashim Gumel da maimaitin shirin ciki da gaskiya.
Jama'a salamu alaikum. A yan makonnin da suka gabata ne filin ciki da gaskiya ya fara dubo wasu kuwar fakuwar rabi da wasu ma'aikatan hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA sa kawo mana. Idan masu raruna biye da mu mun dai ji kuwar fakuwar fankan shiga kuncin yanayin aiki da fama da rashin kayan aiki har ma da jin tumkar rashin kulawar da ake musu na neman jefa ayyukan cikin mawuyacin hali. Tun ranar farko da muka fara watsa wannan shiri ma'aikatan hukumar NDLEA sun yi ta kiran wannan fili daga jihohin Najeriya masu yawa tare da aiko mana sakonnin email domin nuna jin dadin su ga wannan shiri tare da tabbatar da gaskiyar abin da suka saurara daga bakin wakilin ma'aikatan da suka kawo korafin wannan fili. Haka kuma ma'aikatan sun yi wannan fili ta yin duk wasu ƙarin bayani da muke bukata. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Bayan da muka kammala sauraron korafe-korafen ma'aikatan hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA, mutum guda da aka ambaci sunansa da kuma zarginsa kan taɓarɓarewar hukumar shine Malam Ahmadu Giyadi, tsohon shugaban hukumar wanda ya kwashi shekaru 10 yana shugabancinta. Kan haka ne wannan fili ya fara tuntuɓar Malam Ahmadu Giyadi domin jin ta bakinsa bisa wannan zargi da aka yi masa kafin mutum ta ma'aikatar da wannan hukuma ke ƙarƙashinta. Filin ciki da gaskiya ya fara da tambayar su me zai ce game da zargin rashin ci gaba da aka yi wa hukumar.
Eto kamar yadda ka sani ci gaba bisa ga ganin ra'ayi ne na mutum. Wani zai ga ci gaba din ya ce ba ci gaba ne, wani kuma zai ga ci gaba din ya ce ci gaba ne. Amma ai ba da za a ce shekara da shekaru an kafa ma'aikata irin wannan sai babu ci gaba ba. Ci gaba kan a samu aina.
Cikin su masu korafin nan musamman ma waɗanda suka yi aiki da kai da ba za su so a ambata sunansu ba sun ce in ma akwai wani ci gaba da aka samu a lokacin da kai aiki duk bai wuce korar ma'aikata da kai ba me za ka ce kan wannan?
Yato amin gaskiya abin da suka faɗi rancin korar ma'aikata an kori ma'aikata amma ai an kore su ne bisa ka'ida. Tabbatacce na kori ma'aikata kuma waɗanda na kora ɗin sun je kotuna ba wani kotun da suka yi nasara a ciki. Sun je su nan abin nan National Assembly wato wajen su abin nan kotun na Najeriya. Sun je bisa misali wajen su House of Reps ba su yi nasara ba, sun je Senate ba su yi nasara ba. Ba yadda suka je su suka yi nasara kuma har yanzu suna yanar suna rubuce-rubucen su amma har yanzu ba ɗaya wanda aka dali shi saboda an kore su a bisa ka'ida.
Malam Ahmadu Giyadi, wace ka'ida ka bi wajen sallamar waɗannan ma'aikata waɗannan laifuka suka aikata da suka cancanci a kore su daga aikin wannan hukumar?
Alhamdulillah da kai wannan tambaya. Kaga an ɗauke su ne saboda hanar safara da miyagun ƙwayoyi. Ya zamanto idan sun kama masu fara da miyagun ƙwayoyi ɗin akwai wurin da ake aje kayayyakin shaidar cewa an kama su, wato wannan ƙwayoyi ɗin. To sukan ɗauki wannan ƙwayoyi ɗin su saida ko kuma idan suka je su za su je wajen aiki. Wajen aiki ɗin in aka yi bincike don duk gaba ɗaya dole za ka ce za ka yi bincike kafin ka samu abin nan, sai ga wani an sace masa kuɗin shi ko kuma a'a kafin a isa wurin sai su buga waya su ce ga mu nan tafi ba mu sani ba wurin ka za mu zo ko kuma wani wuri ne amma dai mun fito aiki. To kaga waɗannan ba su daidai da a bar su ci za su yi abin nan su ci gaba da aiki ba kenan.
Ya nuna dai ana bin diddigin duk wanda yake aiki a hukumar nan, ana sauraron kamar watakila ba sani ba ana sauraron sakonni ko bayanan da suke ta wayar tarho.
A'a wato abin ba nan take ba. Waɗanda ake kamawa ɗin yawanci su kansu suka faɗi ga abin da ya faru ko kuma a'a waɗanda suke tafiya da su ɗin ko kansu suka ce ga fa masu ɓata mana aikin. Bisa ga misali na fita ziyara na je ni gaisuwa a wajen wani gwamna, sai ɗauko min sunan kin mutum uku. Sai kaga waɗannan su ne suke fallasar da aikin ku da kake yi. Ya shi gwamnati ne ya samu. Ka san yawanci akwai waɗanda suke ɗan mene ake kiran su political party bangers.
Yan bangar siyasa.
Kaga su waɗannan yawanci suna shaye-shaye. To su kuma kaga masu shaye-shaye din nan su ne yawanci ƴan siyasa suke ɗaukar su suna fita da su wajen campaign. To ba abin da NDA za su yi waɗannan ba za su gaya maka ba. To kaga a shirin ba su rai ba ne. Saboda kowa in dai muddin ka sa kunnen ka ƙasa za ka gane abin da ke faruwa.
Al'amuru Giyadi ka fara wannan aiki a 2005 zamanin mulkin Obasanjo. Tarihi ya nuna ka karɓa daga Shaba Lafiyagi. Me za ka tuna ne sanadiyar da aka kawo ka wannan hukumar?
To abin da ya faru a wannan lokacin ƙasashe guda uku ne na.
Hudunki na yi kuskure a Bello Lafiyagi nake so in faɗa. A Shaba ba Bello Lafiyagi.
Gaskiya ne. Abin da ya faru a lokacin akwai kasar Amerika da Ingila Germany wanda suka je suka samu shugaban kasa ne a wannan lokacin wato shugaban kasa Olusegun Obasanjo suka yi masa kara na abubuwan da suke tafiya wanda ke ba daidai ba kuma aka duba haka cewa abin nan da suka kara a kai gaskiya ne to shi ya sa aka tura ni wurin saboda in gyara wurin.
Akwai kuma wani abu da suka faɗa a wannan hukumar sun ce wasu daga cikin kayayyakin aiki da ake amfani da su kamar bindigogi su kaɗai ne ma suke amfani da bindigogin da tun a yakin basasa aka yi amfani da su me za ka ce kan wannan ɓangaren?
Ito ya suka ce su kaɗai ne suke amfani da wannan bindigogin ne tsammani sun yi kuskure wannan bindigogin an raba su ga ƴan sanda. Na amfani da su kuma ni ma na zo na same su a wannan ma'aikata din. To ni na sani na yi order kayayyakin bindigogin nan daga Kaduna akwai wurin da suke kera su na gwamnatin tarayya. Kuma sabbin bindigogi ne kuma aka sai su a kawo na su kuma har yanzu na suna amfani da su. Saboda ka ba daidai ba ne a ce ba waɗansu makamai da ake sabbi ne a wurin ba akwai su.
Wato dai wannan ya nuna an ƙara wasu daga cikin makama amma ba mamaki akwai kuma samfurin waɗancan tsoffin bindigogin masu mare za na ci gaba da amfani da su.
Gaskiya ne ana amfani da su.
Kazalika kuma sannan sun nuna ƙorafi cewa wato hukumar kamar ba a damu ma da ita ba ba ta da kayan aiki ko da ma irin ofisoshi da take amfani da su a jihohi. Ofisoshi ne da aka gina su zamanin mulkin soja na janar Babangida wato na tsoffin jam'iyyun nan na NRC da SDP.
To gaskiya kam yawancin gine-gine ɗin da su ake amfani. Amma kuma ai gini ne kyakkyawan gini ba wai dole ne a ce kowace shekara sai an rushe an sa wani sabon kafin a ce wai an samu cigaba ba. Gaskiya ana lura da ma'aikata. Kuma zancen ofisoshi ɗin alhamdulillah ba za ka a ce babu shi ba akwai shi kuma ana kan yin ake kamar neman hanyar da a gina waɗansu ana yi.
Wani Amadu Giyadi sannan akwai bayanin da suka yi ƙorafi cewa waɗanda suka daɗe suna aiki ba ƙarin girma ba rayuwa mai kyau da suke yi kuma alhali suna sadaukar da rayuwarsu wajen kare Najeriya daga illar shan miyagun ƙwayoyi.
Gaskiya suna iyakacin ƙoƙarin su wajen kare ƙasa ne a wajen wannan aikinsu kuma in suka ce babu ci gaba ai sun yi kuskure yawancinsu sun fara ne gaba ɗaya da ko a nini ɗaya ko kuma a nini biyu ko uku in suka shigo kamar lauyoyi to yau a cikinsu waɗansu directors ne in babu ci gaba a ce za su kai waɗannan mukamai ɗin. Kuma waɗansunsu komandoji ne to a ce wannan a ce ba ku ci gaba sai sun yi kuskure a wannan abin nan ɗin ka akwai ci gaba sosai kuwa ana ba su iyakacin haƙƙi.
Tsohon shugaban hukumar yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLA Malam Ahmadu Giya dake nan. To idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kamo karshen tattaunawar. Yanzu amadadin duk wanda aka ji muryoyin su musamman ma Hassan Umar Tambuwal da Nasir Adam Ali Kaya wanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfi Lahashin Gumulke cewa mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Sarfilu Hashim Gumel da maimacin shirin ciki da gaskiya. Yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Kamaru.
Dawo fara sharhin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar Mutation ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da babban labarin ta ke nuna cewar a jihohin yan awarin kasar Jamhuriyar Kamaru guda biyu masu amfani da ingilishin sarauniyar Ingila komawar dalibai makarantun su a wannan lokaci dai bai samu karbuwa ba domin irin barazanar da masu dauki da bindigogi suke yi musu. Sai kuma jaridar Economy ta kasar Kamaru an da ita ma cewa ta yi gwamnatin kasar ta yankewa bankunan yan kasuwa adadin kudaden da za su dinga amfani da su a kowace rana. Jaridar Dissent kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru cewa ta yi shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musta Biya har yanzu bai inganta gidajen yarin kasar ba a yayin da mazauna gidajen yarin suke fama da cunkoso da kuma rashin kyawun yanayi. Sai jaridar Dissent ta kasar Kamaru ta ce har yanzu maharan bangaren yan awaren kasar suna ci gaba da kaifar maki a kan jami'an tsaro masu yi wa gwamnatin kasar biyayya. Sai jaridar Du Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu maharan Boko Haram suna cin gashin su babu babbaka akan iyakar kasar Kamaru, Najeriya da kuma Jamhuriyar Chadi. Jaridar Le Message kuma cewa ta yi shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya da uwar gidansa Chantal Biya sun je taron da gwamnatin kasar Japan ta gayyace su domin kara habaka kasuwanci tsakanin kasar ta Japan da nahiyar mu ta Afirka. Jaridar Le Jour kuma ta labarta mana cewar gwamnatin Kamaru ta umarci malaman makarantu da dalibai na kasar da su jajirce wajen sanya matakan tsaro a makarantunsu domin irin barazanar da ake fama da shi a yayin da aka koma daga hutun watanni uku. Kuma an fara gudanar da karatun ne ranar 2 ga watan Satumba 2019. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar Anadolu anda ta shaida mana cewar ministan sadarwa kuma kakakin gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru Rene Sadi Emmanuel ya bayyana wa 'yan siyasan kasar Kamaru cewar duk wanda bai bi doka da oda ba to zai ji a jikinsa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Dan Dan Joji daga gara jihar Niger, Nigeria. Ina jujuya na ma gwamnatin tarayya akan matakan da ta dauka akan cin mutuncin da ake ma dan Nigeria daga Afirka ta Kudu. Abin da ake bukata kenan gwamnati ta rika yi. Ba wai cewa abubuwa su rika faruwa cin mutunci ake gwamnati a take ta juye baya kaman ba ta tabbata san ana yi ba. To wannan ba daidai bane. Amma matakan da ta dauka akan cin mutunci da ake aka yi matan Najeriya a Afirka ta Kudu yayi daidai yayi kyau ko da ma abin da muke fata ke nan gwamnati ta rika yi.
Assalamu alaikum, suna na Dr. Haruna Bajoga zai koyar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillah ala kulli hal a yau ina so in kira ga al'ummar Najeriya cewa ba a rana sharri da sharri ko haka su yi hanzari su daina lalata ababe na kasuwanni na al'ummar Afirka ta Kudu domin ko hakan ba daidai ba ne. Mun yi musu cewa ko mutane ne masu yin zaman lafiya da ta kuma Allah ya kawo mana fahimtar juna da son juna da daular juna da kamun da al'ummar Afirka don amfana da juna.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Ali Rakkara Gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Na kira ga gwamnatin Afirka ta Kudu ya kamata ta yi mai yiwuwa wajen dakile kashe baki a kasar ta, kuma sannan ta sani cewa kasa ba ta ci gaba sai da bako don duniyar ma bakunta aka zo. da fatan gwamnati za ta sa ido kan yanda ake ciwo baki mutunci ta dakile wannan da fatan shugabanninmu na Najeriya da sauran shugabannin kasashe wanda aka kashe wa baki za su hoppasa wajen nema wa ƴan ƙasar su ƴanci da kuma neman biya diya akan wanda aka kashe ba su jimu ba su gani ba akan al'amari na kasuwanci kasuwa ba haramun bane kuma ko ina kamata mutum ya yi kasuwa.
To kafin mu yi sallama ga labarai amma a takaice.
Karan farko Amurka ta saka takunkumi akan hukumar Iran da ke kula da ayyukan binciken sararin samaniyanta bayan da ta zarge ta da yin rufa-rufa kan shirin kera makamai masu linzami. Takunkumin ya shafi cibiyoyin binciken sararin samaniya da wacce ke bincike kan fasahar kera jirage da rokoki. Takunkumin har ila yau sun hada da rufe duk wasu kadarori da waɗanda wannan cibiyoyi suka mallaka da kenan Amurka tare da haramtawa duk wani ba Amurka yin hulɗa da su. Masana a nan Amurka sun yi hasashen cewa makwacin gugunan da aka wa lakabi da Dorian ba za ta sauka kai tsaye a kan jihar Florida ba, amma duk da haka an gargaɗi jama'ar yankin da su ci gaba da zama cikin shirin kota kwana. Ƙwararru sun ce guguwar na ƙara zama mai ƙarfin gaske za kuma ta raɓi jihohin Florida da Georgia a daren Talata zuwa wayewar garin Laraba, sannan za ta zubar da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a jihohin North Carolina da South Carolina ɗauke da guguwa mai ƙarfin gaske. Shugaban Afirka ta Kudu ya yi Allah wadai da hare-haren da aka kai akan 'yan kasashen waje da wuraren harkokin kasuwancinsu a sassan biranen Johannesburg da Pretoria.
To, Mahmud Sanna da aiki.
Madalla.
To, masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adli Turu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen haɗa shirin gaba ɗayansa, da ma injiniyanmu na yau Darrell Smith ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington DC ke cewa ku ne lafiya.